matasa miya da alƙairi kar miya da zamba.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo. Shirin da ke tabo duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin na yanar gizo. Sunana Lima Abdulrauf, jagorar shirin. Madalla, a cikin shirin na wannan lokaci za mu yi nazari ne akan mu'amala da kafofin yanar gizo yadda ya dace, musamman ta fuskar kare kai da kuma gujewa wallafa bayanai barkatai da miyagun mutane za su iya amfani da su wajen cutar da mutum a yanayin da ake ciki a yanzu. A bisa bayanan ƙwararru a wannan fannin, kafofin sada zumunta irin su Facebook, Instagram da Twitter sun zama wani bangare na rayuwar yau da kullun da idan aka yi amfani da su ta yadda ya dace, za su iya ƙarawa mutane ƙwarewa a ayyukansu, wanda zai iya kai ga samun damammakin aiki, hulɗa da abokan kasuwanci da cinikayya da dai sauransu. Sai dai amfani da kafofin ta yadda bai dace ba zai iya jawo mutum matsaloli masu tarin yawa. Matsalar amfani da kafofin sada zumunta ko na yanar gizo wajen wallafa bayanai da ya kamata su kasance na sirri, kamar inda mutum yake a zahiri, kai tsaye, adireshin gida, lambar mota, ranar birthday da dai sauransu, abu ne da ya zamo ruwan dare tsakanin al'umma, musamman ma matasa a Najeriya da kuma akasarin kasashen duniya, kamar yadda za ku ji a bakin bakonmu na farko a cikin shirin.
Sunana Yusuf Salisu Funtuwa, kuma ni ne shugaban kamfanin Vision Pool Enterprises. A hakikanin gaskiya wannan yana ɗaya daga cikin matsalolin da mutane faɗin duniya suke fama da shi, musamman kuma a Najeriya da kuma wannan nahiyar ta Afrika da muke ciki. Wannan ya zama ƙalubale babba, kamar yadda aka sani yanzu, musamman kamar ƙasa ta Najeriya wadda ake fama da 'yan kidnapping ɗinnan da ake magana da sauransu. Kowa ya sani cewa dama mutane suke nema waɗannan 'yan ta'adda ɗin, su ga yadda za su yi su ga mutum wanda yake da wani maiƙo su zo su yi ciki da shi. To amma sai ya kasance mun rungumi wata ɗabi'a wadda ko da yaushe kawai so muke mu nuna wani abu da muke da shi, abin da ake cema virtual show off. Wannan abin yanzu ya zama rampant, kowa na yin shi. Kuma duk da cewa mutane sun ga irin matsalar da yake jefa al'umma a ciki, bari in baki misali. Akwai wani sungumin ɗan ta'adda wanda aka san shi ya ƙaurin suna wurin sace mutane, wanda ake cema Evans. Lokacin da aka kama Evans, yana ɗaukar mutane. Ɗaya daga cikin hanyoyin da ya ce yana zaƙulo mutanen da ya kamata ya ɗauka, cewa ya Facebook kawai yake zuwa. Idan ya je Facebook zai ga mutum ya yi postin sunan shi da ranar haihuwar shi da garin da yake da sunan baban shi da motocin gidansu da duk wasu abubuwa dai da mutane suke sanyawa domin su burge al'umma. Ko da yake wasu ma ba wai suna da abin bane, wani kawai sai ya je ya raba jikin mota, wani sai ya ɗauki hoto. To wannan abin yana da matsala sosai. Ko kuma wasu su rika sanya live location ɗinsu, wasu ma har bisa yanar gizo. To kin ga wannan abin ba shi bane ba. Akwai wani abu da aka rika yayi kwanakin baya, ana ce mashi en route. Mutum kawai zai je Kaduna sai ya ce en route Kaduna, en route Kano, en route Abuja. Sai mutum ya rika sanyawa ya sa a Facebook, ya sa a WhatsApp, ya sa a ko'ina. To wannan ya sa ka zama easy target kenan. To akwai abubuwa da yawa irin waɗannan da suke faruwa. To amma dai ya kamata a ce sakamakon irin al'adarmu da addininmu, ya kamata a ce irin yanayin wayewar da muke da shi, mun san cewa wannan abun yana maida mu target ne, kuma ba wani abu bane baka je kai ta fallasa abubuwan ka a bisa yanar gizo wanda baka san wake gani ba, baka san kuma waye ne zai iya cin maka ba. To gaskiya ya kamata a ce mutane suna kiyayewa domin mu samu sauki daga cikin irin fitinar da ake fama da shi, musamman yanzu a wannan bangaren na Najeriya.
A wani bangare kuma, ƙwararre a fannin tsaron yanar gizo injiniya Usman Muhammad Tamsu yayi jan hankali a game da yin taka tsantsan wajen karɓar abubuwan garaba sa kafofin sada zumunta ba tare da bincike ba.
Wato abin da yake faruwa, yawanci mutane matsalar da suke samu shine da ki ga in sun bude wajen sada zumunta sukan dauki hotuna da wasu lambobin motocinsu, da kuma in har aka tura musu wata abu ta garaba sa, alal misali a ce zaki samu 100,000 kaza in kin danna waje kaza, wannan ababen duka ana yin su ne dan cutar da al'umma, domin in kin duba yawanci akwai hatsari sosai game da wannan al'amuran. Wasu kuma da ki ga cewan suna bibiya hatta su dauki hotunan gidajensu, suna wasu abubuwa daban-daban, suna nuna abubuwan kuma wa'annan mutane waɗanda suke da hatsari sosai, su wato masu satan mutane da sauransu gabaki ɗaya, su kuma suna amfani da wannan wajen ne su duba su ga hatta wajejen sada zumuntanka ga su ga yanayin abubuwa da kake amfani da shi duba da yanayin hatsarin hakan yawanci mutane sun shiga hali sosai sosai abinda nake so jawo hankalin mutane da Allah su daina yawaita sa abubuwa da ya danganci rayuwarsu sosai akan ita sada zumuntan kuma su daina sa irin nambobin wayoyin su wadanda suke amfani da shi more especially number wayar da kake amfani da ita wajen hanyar banki kada kai da kace zaka sa number da kake amfani da ta banki ko kuma ka je wani waje kace zaka sai abu online ba ma ka san wannan abin da zaka siya ta yanan gizo ko abin yana da kyau ko ba shi da kyau baka sani ba daga lokacin da ka sa ATM card naka ka sa komai da komai a wannan wajen sai ga daga nan ya zame maka hatsari an janye duka kuɗin da ke cikin account naka abu na uku kuma wanda nake son jawo hankalin mutane shine bayan plate number din da kuma wasu ababe daban waɗanda suke da hatsari hatta ma kai karan kanka din da kanka akwai abubuwan da ya kamata kai wa kanka taka tsantsan wajen ganin cewa in baka san kansa ba ka nema kai tambaya akai domin hatsarin da ke kan shi yanan gizon yana da yawa Allah ubangije kare mu gabaki da al'umma musulmai da kuma al'umman duniya gabaki daya
ina mafita ga batun yin taka tsantsan da bayanan da mutum ke wallafawa a shafukan yanar gizo da kuma kare bayanan mutum ta yadda masu kutsawa ba za su samu damar yin haka ba ga karin bayani daga bakin kwararre
sunana Adamu Babaji Adamu akwai hanyoyi da dama wanda mutum zai bi wurin kare kansa ko kuma kare bayanansa daga fadawa hannun miyagu a kafafan sada zumunci na farko akwai abin da ake kira da two factor authentication shi wannan two factor authentication ana amfani ne da shi wurin kare number sirri ko pin da ka sa kai protecting din social media account naka shi wannan two factor authentication ana linking da number ne ko kuma da email address wani application wanda zai samu ya zama to kaman wani shinge duk wanda yayi yunkurin sa password dinka cikin wannan manhaja na social media din na biyu akwai sabunta software da kake amfani da shi yau da kullun mun saba muna amfani da social media so su kuma wayannan kamfanonuwa suna ƙara update sakamakon nazari na security da suke yau da kullun yadda za a dada tsaro wa abun da kuma inganta wasu daga cikin ayyukan wannan abu na social media din idan software ya zamanto ba a sabunta shi yayin da aka yi releasing update so mutum yakan fada cikin hannun miyagu sakamakon tsare-tsare da ya canzu a cikin software din yadda tsaran software din yake sannan kuma akwai tallace-tallace da akan turo wanda za su ce kai klikin ko kuma idan kana son moran alfana kaza ka danna kaza wanda alhali ba haka yake ba so irin wannan mutum matakin da zai dauka shine yayi tunani kafin ya klikin din wannan advert din sannan kuma akwai amfani da strong password shi wannan password da muka sani galibin jama'a suna dan sakaci da shi password akan sa shi ne a yi protecting din account saboda kada wani yayi login so su kuma mutane sukan sa number wayoyin su ko kuma date of birth din su ko sunan su ko wani abu da ya danganci personal abu nasu wanda za a yi saurin ganewa so shi ma sa strong password mataki ne babba wurin dakile irin wayannan abubuwa
an kalman kirdiga sun yi nuni da cewa wallafa bayanai da ya kamata su zama na sirri ya kai dabban mutane ga rasa rayukansu da dukiyoyi musamman ma waɗanda ke sana'o'i a kafofin sada zumunta to masu sauraro gabaki ɗaya kuma anan zamu dasa aya cikin shirin na wannan lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka ni Halima Abdulrauf ke mana fatan alkhairi mu kasance cikin koshin lafiya bi salam
kai kayan ba sanan ba sa sake ba me yasa alqur'ani ba kai